أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله ngode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka. Yau muna 12 ga watan Shawwal, hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1443, wanda ya daidai da 12 ga watan Mai shekara ta 2022. Mun dawo kan karatunmu na Riyadu Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Muna cikin babul muraqabati, babin da yake magana akan muraqaba. Asani an Abi Zarrin Jundub ibn Judalata wa Abi Abdurrahman Ma'adh ibn Jabalin radiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala: ittaqillaha haythuma kunta واتبئ السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حديث النبي اتقين wannan babi na muraqaba an samu shi daga Abi Zarrin Jundub bin Junadata, Jundub dan Junadata wa Abi Abdurrahman da baban Abdurrahman Ma'adh ibn Jabalin Ma'adh ibn Jabal radiyallahu anhuma, Allah ya yarda su. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, daga annabi da Allah ya tabbata masa tabbata gare shi ya ce: ittaqillaha haythu ma kunta, ka ji tsoron Allah duk inda kake. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata, ka biyar da kyakkyawan aiki akan mumuna, tamhuha sai ta shafe ta. Wa khaliqin nasa bi khulqin hasan, ka yi zauna da mutane da halaye masu kyau. Rawahu Tirmizi, Imam Tirmizi ne ya rawaito wannan hadisi. Wa qala, yace hadisun hasan, hadisi ne mai kyau. Kamar yadda aka sani, muna cikin babin muraqaba. Al-muraqaba shine mutum ya sani yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan kominsa, ya yi shuhudin Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin dukkan abin da yake. To saboda haka waɗannan hadisai da duk za mu karanta za su mana bayani a kan irin wannan hali da ake so ɗan adam ya zama a cikinsa ne. Hadisin an samo shi daga Abi Zarrin wato Jundub bin Judalata, Jundub ɗan Judalata. Shi Abi Zarrin yana ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wanda ya kasance ya zo ya musulunta a hannun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Bayan ya karɓi wannan musulunci, kuma ya zama ya tafi cikin mutanensa, ya je ya kira su zuwa ga musulunci, sannan su karɓi musuluncin. A wata ruwaya an ruwaito cewa yana cewa ana salisul Islam, cewa ni ne na uku a cikin karɓar musulunci. A wata ruwayar yana cewa ana rabiul Islam, ni ne na hudu a cikin mutanen da suka karɓi musulunci. To saboda haka Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu, bayan ya karɓi musuluncin nan, ya zo cikin kafiran Makka ya ce musu ya musulunta. Da ya ce ya musulunta, har suka tashi a kansa suna nema su azabtar da shi. To sai da wani ya zo ya karɓe shi ya ce: kai wannan mutumin Ghifari ne ba, idan kuka cutar da shi, idan ya ga dama zai toshe hanya da muke tafiya mu je mu yi fatauci. in ya toshe wannan hanyar ya za mu je inda muke zuwa to saboda haka kar a cutar da shi to haka ya zama radiyallahu anhu yana ɗaya daga cikin masu gaskiya cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa cewa shi ba zai zauna tare da kudi ba ba zai zauna tare da kudi ba shi haka yake saboda alqur'ani ya ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi adhabin alim wadanda suke tara zinariya da azurfa shine kudi wala yunfiquna fi sabilillahi ba sa bayarwa saboda Allah to a musu arbishir da azaba mai radadi to wannan ayar sai zama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin a cikin su wasu sun yi wani irin fahimta wasu ma kuma sun yi wata fahimtar ta daban idan ka zauna da kudi tare da kai kai tafnis kenan ka aje kudin saboda haka in ka zauna da kudi ka aje kudi kenan kuma an ce wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wanda suka zauna da dukiya to saboda haka in ka zauna da wannan dukiyar kaman ka kai wannan abun da aka hana din ne na boye dukiya da saboda haka Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu sai ya fahimci haka cewar idan ka zauna da kudi kamar kai wannan boye kudin da aka hana din ne saboda haka sai ya ce to ba zai ajiye kudi ba shi ba zai kwana da kudi ba duk lokacin da ya samu kudi to a ranar zai karar da su ba zai zauna da ko naira ba haka zai rayuwarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai jarrabe ka ya bazar yace ya Allah yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi jarrabawa daga wajen Allah ne ko kuma daga wajen wani yace daga wajen Allah ne yace to inda daga wajen Allah ne masha Allah ta goda ba wani dawowa to jarrabawa wannan kuma ta zo azama da sayyidina Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu lokaci yana kalifanci Abu Dharr ya zo yayi gaisuwa sayyidina Abu Bakar yace Allah sa da jarrabawa da zamakan nan ba zamani na bane yace amin amin ya fita ya tafi zamanin sai da uwar da yake kalifanci ya zo ya gaisuwa wannan zamanin da ya gaisuwa sai na uwar ya ce Allah ya sa dai azaban da za a maka nan ba zamanin na za a maka ba ya ce amin amin zamanin sai na Usmanu lokacin ya zama khalifa da Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu ya zo zai shigo aka je aka sallama aka ce ga Abu Dharr ya zo zai gaisuwa sai sai na Usman yace to kace masa in ya gara ma ya shigo in ya gara ma ya shigo shikenan sai ya shigo da ya shigo sai sai na Usman yace masa kai ne kake karyawa annabi Muhammad kai ne kake karyawa annabi abun da annabi faɗa baka ce ya faɗa yace a'udhu billahi ni kuma ne karyawa annabi sallallahu alaihi wasallam ni ba na yin karyawa annabi yace ba kai ne kake cewa annabi ya ce karka kwana da kudi ba yace eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mun kanna kwana da kudi to ta shiga babu waje to kaga bala'in da zai faru na a lokacin nan ne zai faru to kuma haka aka yi sai na Usman sai ya saboda ya gaskata wannan maganar da shi Abu Dharr yake faɗa sai ya nemi yaro aka tara dukiya mai yawa cikin buhu aka bashi aka ce kai masa gashi ya kai masa kyauta ya kai masa da hantsi hakan nan sai da ladar sai aka tura yaro aka ce kai ko ba ka ce masa ba wajen sa ka yake ka ba ya baka kudin nan ba wajen sa ka yake ka ba shikenan dan aika da ladar ya dawo ya samu Abu Dharr ya ce kai min rai ba wajen ka aiko ni ba dukiyar nan nayi kuskure ne ba wajen ka aiko ni ba ya ce ayye yaro ai ni ba na kwana da kudi ba ko zizi yau ba ko zizi ka je gobe ka dawo Allah da Allah zai bani da baka to saboda haka sai aka tabbatar da wannan abun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bala'a kansa cewa zai samu wannan bala'i ya same shi ya rayu shi kadansa ya mutu shi kadansa radiyallahu anhu to kuma da Abi Abdurrahman shine Mu'adh ibn Jabal shi ma rawaito wannan hadisin sai na Mu'adh ibn Jabal Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi sai na Mu'adh ibn Jabal shine alamun nas bil halal wal haram a cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya fi shi sanin halal da haram shi sai na Mu'adh ibn Jabal sannan wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Mu'adh inni la uhibbuka ya kai Mu'adh ni ina son ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa sai ya ce wa ana uhibbuka ya rasulullah, yace ni ma ina son ka ya ma'aikin Allah. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa, to karka gushe ka zama kullun idan kai sallah kana yin addu'ar Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika duk lokacin da ka gabatar da sallah. To saboda haka shi ma yana da manaqib masu yawa da darajoji da Allah ya masa, shi sai la Mu'adh ibn Jabal. To shi Abazar al-Ghifari radiyallahu anhu da ake ce masa Jundub ibn Judadata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ne sai ya ga masa wannan hadisin. Shi ma Mu'adh ibn Jabal lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi ne sai ya fada masa wannan hadisin, ba a tare bane ya ga musu, amma kuma nan an hada ruwayan saboda dukan su Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu wannan magana. Maganar kuma ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ittaqillaha haythu ma kunta, kaji tsoron Allah a duk inda kake, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, ka biyar da kyakkyawa akan mummuna sai ya goge wannan mummuna din, wa khaliqin nasa bi khulqin hasani, sannan kayi mu'amala da mutane ka zauna da mutane da halaye masu kyau. To wannan hadisi yana gaya mana cewa abu na farko da ake nema a wajen mutum shine ya ji tsoron Allah. Jin tsoron Allah nan sai aka ce maka ji tsoron Allah duk inda kake, haifu ma kunta, duk inda kake ka ji tsoron Allah, shine kuma matakin muraqaba, wato kana tare da Allah tabaraka wa ta'ala a duk inda kake, kana shuhudin Allah tabaraka wa ta'ala a duk yanayin da ka samu kanka, shine ka ji tsoron Allah a duk yanda ka samu kanka, a cikin kowane wuri kake kamar Allah yana ganinka kana ganin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda Al-Qur'ani ya gaya mana cewa inna Allah kana alaykum raqiba, Allah yana muraqabanku, yana ganinku duk abin da kuke ciki, yana tare da ku. To duk inda kake ka san Allah yana tare da kai, kar ka yi wasa a cikin dukkan yanayin da ya same ka, kar kana ganin cewa yanzu ga wani yanayi baka tare da Allah, Allah baya ganinka sai kai abin da kaga dama. Wanda yake wannan mataki na muraqaba ya san cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da shi a cikin komai, a cikin komai nasa. Saboda haka ba zai yi wani irin wasa ba a kowane lokaci, ya san yana tare da Allah, Allah yana tare da shi. Shi yasa kuma ita wannan tarayya da ake so ya zama tana tare da Allah, Allah yana tare da kai, shi zai jawo imaninka ya zauna. Idan kana tunanin akwai wani yanayi da zaka shiga, akwai wani hali da zaka shiga da Allah baya ganinka ko baka tare da Allah tabaraka wa ta'ala, to a lokacin zaka yi abin da kaga dama. Yanzu Allah baya ganinka baka tare da Allah, shi zaka ce ka sa a zuciyarka cewa kana tare da Allah a duk inda kake, a duk inda kake. Shi yasa Al-Qur'ani yake gaya mana cewa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, ku yi gaggawa zuwa ga gafara daga Allah tabaraka wa ta'ala, da aljanna da Allah zai tanadar muku, wanda girman aljannan nan yafi sama da ƙasa, amma a wa aka tanadar da ita u'iddat lil muttaqin, an tanadar da aljannan nan ne ga masu tsoron Allah, ga masu tsoron Allah. Tsoron Allah nan shi ake nema kai a cikin dukkan halin da ka samu kanka ciki. Su ai masu tsoron Allah sune allazina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghayza wal afin anin nas wallahu yuhibbul muslimin, sune wadanda suke ciyarwa a cikin dadi ne ko a cikin matsi, duk halin da ka samu kanka za su ciyar. Masu kame bishi idan abu na fitina ya same su, na fishi na bacin rai ya same su, za su kame ba za su yi fishi ba. Masu yafewa wa mutane Allah yana son masu kyautatawa su ne waɗanda wallazina idza fa'alu fashishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, masu tsoron Allah nan su ne wanda idan suka aikata mummunan aiki ko suka zalunci kansu sai su tuna Allah tabaraka wa ta'ala, idan suka tuna Allah sai su tuba su nemi gafaran Allah ya gafarta musu. To saboda haka tsoron Allah nan shi zai baka dukkan abin da kake nema, duk abin da kake so tsoron Allah zai baka shi. Shi yasa Al-Qur'ani ya gaya mana cewa a wuri da dama zaka gani an ce mi a ji tsoron Allah, a ji tsoron Allah. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب wanda yake tsoron Allah Allah zai samu masa mafita idan kana cikin kunci da bala'i da abubuwan da baka so ne in ka ji tsoron Allah to baka samu mafita sannan Allah zai azurta ka ta inda baka tsammani yi tsoron Allah zai baka tsoron Allah zai baka abu da yawa wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah sai Allah baku ilimi daga gare shi saboda haka a ji tsoron Allah a cikin komai ana tare da Allah ana shuhudin Allah tabaraka ta'ala a cikin yanayin da aka samu kai kar ya zama kana wasu abubuwa saboda kana ganin Allah baya ganin ka Allah yana ganin ka duk abin da kake duk abin da kake ciki ba abin da yake buya a gare shi sannan ka biyar da kyakkyawan aiki akan mummuna idan ka yi aiki mummuna to ka kawo kyakkyawan aiki ka biyar da shi akan wannan mummunan da ka yi to anan malamai sun yi magana abinda ake nemi da wannan shine laifukan da ka aikata saga'ir saga'ir kananan laifuka kananan laifuka da kai idan ka zo kai kyawawan ayyuka to za su shafe waɗannan kananan da kai in kai kyawawan ayyuka za su shafe waɗannan kananan laifi da kai amma manyan laifuka kaba'ir ba za su shafe ba manyan laifuka sai ka tuba su sai ka yi tuba ka aikata tuba ka yi istighfari sannan ka yi niyyar cewa ba za ka koma zuwa ga wancan zulumin da ka yi ba kananan laifi da mutum yake aikatawa ƙarya ne cin mutuncin wani ne in ka ci mutuncin wani kan ya zama babban laifi a kananan laifuka dai da aka sani gulmace-gulmace ne kai ƙarya kai abubuwan da ba a so yan kananan nan to in ka yi kyakkyawan aiki zai share wannan amma idan mutum ya aikata babban laifi zina ya yi ne ya aikata zina ko ya sha giya ko ya cuci wani to wannan fa wannan kyakkyawan aikin ba zai goge ba sai ka tuba idan tsakaninka da Allah ne haƙƙi ne amma tsakaninka da Allah ne ba da mutane ba to idan ka tuba kai kyakkyawan tuba Allah zai gafara maka amma idan tsakaninka da wani ne to Allah ba zai yafe ba sai ka samu wannan din ka same shi ka nemi ya gafara maka laifin da ka aikata masa to saboda haka kananan laifuka ne za su shafe sai su shafe kamar mutum bai yi ba innal hasanati yuzhibuna sayyi'at zalika zikra lil zakirin Allah tabaraka wa ta'ala yace kyawawan ayyuka suna goge kanana munana din to saboda haka idan kana aikata munanan laifuka sai kai kuma kyawawa sai su shafar da wannan munanan da kai saboda haka ka san karamin laifi mutum yana aikata ba bai san ya aikata ba laifukan nan bayan na zahiri akwai na batini da kake aikatawa cikin ayyukan da kake yi duka saboda ka sai kai ta tuba sai Allah ya gafarta maka sannan wa khaliqin nasa bi kulkin hasan su go mutane ka zauna da su da kyakkyawan halaye da kyakkyawan hali ka zauna da mutane amma da kyakkyawan hali zaka zauna da su kar ka aikata mummunan hali da mutane sai ka koyi zama da jama'a shi sa alqur'ani ya gaya mana cewa wa innaka la'ala kulkin azim ya rasulullah lalle kai kana kan wasu halaye ne masu girma kyakkyawan hali ne a wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kowa ma ana so ya zama mai kyakkyawan hali ka zauna da mutane da kyawawan halaye kana saki fiska kana taimakon jama'a kana yin duk abin da ya kamata kowa ba zai zo yana kukan ka yana cewa wane kam yana da mummunan hali zama da wane sai an dage a kar ka zama haka ya zama kana da kyakkyawan hali tsakaninka da jama'a shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya zo musu da abin da ba sa so shine musulunci amma sai suka sa masa al-amin amincece kuma ba sa zargin sa da wani mummunan hali kyawawan halaye suke zargin sa da shi suke yabon sa da shi da ce yana da wani mummunan hali da yake aikatawa da sai sun zarge shi da shi amma babu dalilin haka yasa Abu Sufyana da Hirqal ya kira shi Kaisar da ya kira shi ya tambaye shi wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi gaskiya ya gagare yin ƙarya ya faɗi komai akan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da adalci yana da kaza yana da gaskiya yana da amana yana da bai yayi kirga bai ƙarya ba to saboda haka ana so ya zama kana da kyakkyawan hali tsakaninka da mutane rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan imamu tirmidhi ne ya rawaito wannan hadisi sannan yace hadisi ne mai kyau الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجبت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الثالث نوح عن ابن عباس عند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على درسه قال يا شي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما yace wata rana na kasance a bayan annabi ya da mutane Allah subhanahu wa gare shi fa kala sai yace ya gulam ya kai wannan yaro inni uallimuka kalimatin lalle ni zan sanar da kai wasu kalmomi ifazillaha ya hafazaka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ifazillaha tajirhu tujaka ka kiyaye Allah zaka samu Allah yana tare da kai a gaban ka yana kiyaye ka idza sa'alta idan zaka idza kai tambaya fas'alillah ka tambayi Allah wa idza sta'anta idan zaka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako a wajen Allah wa alam ka sani annal ummata da dai al'umma law ijtama'at da za ta hadu ala an yanfa'uka bi shay'in dan ta amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka fa za ta amfanar da kai ba illa bi shay'in karkatabahu Allahu laka sai abinda Allah ya rubuta akan ka wa in ijtama'u da za su hadu ala an yadurruka bi shay'in dan su cutar da kai da wani abu lam yadurruka ba za su cutar da kai ba illa bi shay'in karkatabahu Allahu alayka sai dai abinda Allah ya rubuta akan ka rufi'atil aqlam an daga alqaluma wajaffatis suhuf takaddun kuma su riga sun bushe rawahu tirmizi imam tirmizi ne ya rawaito wannan hadisi wa qala hadisun hasanun sahihun yace hadisi ne mai kyau mai inganci wannan hadisin an samu shi daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda yace na kasance a bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa mini cewa ya kai wannan yaro zan sanar da kai wasu kalmomi to Abdullah ibn Abbas kamar yadda aka yi tarihin sa ya kasance yana cikin masu hidima a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma dalilin haka an ce bai fi shekara 18 ba ya karbi musulunci a hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dalilin haka lokacin da aka yi wannan magana bai fi haka ba bai fi haka shekaru ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi a bayansa malamai sun yi magana cewa akan dabbar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai ne ya dauki Abdullah ibn Abbas akanta suka tafi tare to saboda haka ba iya shi ba malamai sun kawo cewa akwai mutane da yawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya dauke su akan abun hawansa suka tafi tare da shi suka yi tafiya tare da shi wanda akwai littafi Tuhfatul Ashraf bi ma'rifatil irdaf a cikin wannan littafi an kawo mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke su akan abun hawa yayi irdaf nasu ya tafi tare da su wasu malaman sun ce sun kai mutum 40 wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke su akan abun hawansa wannan abun da ake so a ga mana a cikin nan kafin mu ci gaba da karatu shine ka gane halin kirki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yanayin mu'amalar da yayi da sahabbansa shi yasa sahabbai sallallahu alaihi wasallama kowa baya gane ma waye ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so a ciki kowa da zaka tambaye shi a cikin mu ga waye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so, zai ce maka ni ya fi so. Shi ba wacce da zaka tambaye shi zai ce maka ni ya fi so, saboda irin yanda ya zauna da su. Saboda haka akwai abiyat da shi wannan malamin ya kawo na waɗannan bayin Allah da suka samu wannan ɗaukaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauke su ya tafi tare da su akan abun hawansa. Yake cewa laqad ardafa al-muqtaru taha jama'atan fasanna lana al-irdafa inda gamarkabu. Yace lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zabibben Allah din nan ya dauki mutane akan abun hawa jama'a masu yawa. Fasanna lana al-irdafa inda gamarkabu, saboda haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana mu dauki mutun akan abun hawan mu idan dai abun da za mu hau din nan zai iya dauka. Idan abun hawan nan da za ka hau zai iya dauka, to ana so ka dauki mutane ka taimake su akan abun hawanka. Abubakarin, Usmanun, Aliyun, Usamatun, Suhailun, Suwaidun, Jibrilul Muqarrab. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki sayyidina Abubakar, ya dauki sayyidina Usman, ya dauki sayyidina Ali, ya dauki sayyidina Usama, ya dauki sayyidina Suhail, ya dauki Suwaid, sannan kai Jibrilu ma makusancin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi akan abun hawa sun tafi tare da shi. Ai ya zo da buraka, da ya zo da burakan nan har ta yi motsi ta ce ita ba wanda zai haukar da sai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai malaika Jibril ya ce ai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To a wannan buraka din sai ya ce kai ma ka zo mu tafi tare. Bai ce a wannan aina wane ni kadai, ni kadai zan zauna a kai. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki Safiyyatun wa Subtani summa ibn Ja'farin Ma'azun wa Qaisun wa Sharidul Muhazzab. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki Sayyidina Safiyya, ya dauki jikokin sa guda biyun nan, ya dauki Abdullah ibn Ja'far, ya dauki Ma'azu, ya dauki Qaisu, ya dauki Sharid, duk ya dauki su akan abun hawa. Sannan yace wa Aminatun ma'a Khawlatun wa ibn Atwa'in wa Zaidun Abu Zarrin summiya zaka jundabu. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu ya dauki Sayyidina Amina da Sayyidina Khawlatu da Abdullahi da Salma ibn al-Aqwa da Zaid da Abu Zarr wanda ake ce masa Jundu ibn Dilalah sallallahu alaihi wasallam, shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi akan Abu Hawa. Sannan Muawiyatun Zaidun wa Qawwat Sabitin kazaka Abu Darda'i fil Add yuktab. Yace har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki Muawiyatu bin Abi Sufyan, ya dauki Sayyidina Zaid bin Sabitin, ya dauki yan uwan Sabit bin Zaid din, ya dauke su zuma ka Abu Hawa. Sannan ya dauki Abu Darda, shi ma yana cikin wanda za a lissafa. Wa Abnau Abbas wa Ibn Usamah Sudayy ibn Adlan Huzaifah sahibu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ƴaƴan Abbas bafansa, ya dauke su akan Abu Hawa. Ya dauki dan Sayyidina Usamah, Usamah bin Zaid din, to dan sa ba shi din ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki Sudayy ibn Adlan, ya dauki Sayyidina Huzaifah bin Yaman akan Abu Hawa. Sannan yace kaza kazalika ja fihim abahirin marrawa ulufu min al-akbari turwa wa tuktab. Yace har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin Abu Hawa. Sannan ya dauki Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda ya rawaito hadisai masu yawa dubbanai daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda aka rawaito kuma aka rubuta. Yace wa udda min al-irdabi ya za Usamatun wa ibn Umairin summa Uqbatu Yusuf. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka irga cikin mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da su akan abun hawansa, akwai Usamatu bin Umairin, akwai Uqba shi ma yana ciki. Yace wa ardafa gilmanan salasan kaza Abu Iyasin wa Unsa min gifarin tuqarrab. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki yara guda uku, ya gansu suna tafiya da kaba, ya zo da Abu Hawa kawai sai dauke su ya dora su a kai ya tafi da su. Sannan yace har Abu Iyasin shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi akan Abu Hawansa. Sannan akwai wasu mata daga cikin mutanen Gifar su ma suna tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin su dauke su ya dora su akan abun hawansa yace wa arrafa shaksan summa arrafa saliyan wa ma summiya fi ma ruya ya muhazzab yace ya kai mai lura ka lura ka ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki mutane daya daya ku daya daya bibbi in yau yana tafiya zai dauke su ya ci gaba tafiya da su da wanda aka rawato da yawa yace ulaika qawamin bi qurbi nabiyihim laqad sharafu tuba lahum ya muqarrab yace waɗannan mutanen sune mutanen da suka samu kusanci da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun samu daukaka saboda kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallam aljanna ta tabbata gare su saboda wannan kusanci da suka samu to abin da yasa muka kirga waɗannan jama'an saboda ka gane irin zama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da sahabbansa saboda kyawawan halayensa irin waɗannan jama'a duka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan abun hawa saboda taimakonsa baya jin cewa shi annabin Allah ne shi Allah ya aiko saboda haka shine za a masa ba shi zai yi ba ba haka ya fassara ba ya fassara abin ne cewa shine zai mushi annabi wa aula bil mu'minina min anfusih Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya fi kowa akan kansa saboda haka shi yasa a lokacin kowa me ya same da zai ce a kaina to saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da waɗannan sahabban nasa to ciki shi ma wannan yana cikin su shi Abdullahi bin Abbas to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sanar da kai wasu kalmomi wanda idan ka rike su za su amfanar da kai in ka yi amfani da su za su maka amfani abu na farko shine ihfazillah ya fazaka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka ma'ana ka ji tsoron Allah jin tsoron Allah ka ya jawo ka guji dukkan abubuwan da Allah ya hana da abun da Allah baya so kar kai a cikin karan kanka a cikin iyalanka a cikin addininka a cikin duniyarka duka ji tsoron Allah a ciki akan kanka ka ji tsoron Allah kana tsoron Allah a cikin dukkan abun da kake yi tsoron Allah ba irin yadda shi yake faɗa kullum ne ba irin tsoron maciji ne ko tsoron bindiga ba irin wani tsoron ake yi ba ka ji tsoron Allah cikin umarnin da ya bayar ka yi ka ji tsoron Allah cikin abun da Allah ya hana ka hannu shine tsoron Allah da ake nufi wa yuhadzirukumullahu nafsa Allah yana ba ku tsoro da kansa saboda ka Allah abun tsoro ne ka ji tsoron Allah ji tsoron Allah shi zai hana ka abun da Allah ya haramta ba za ka aikata ba kana son abun zuciyarka tana so amma sai ka ki kai tunda Allah baya so to ba za ka yi ba ji tsoron Allah shi zai jawo ka yi abun da Allah ya umarce ka da shi zuciyarka ba ta son wannan aikin amma saboda tsoron Allah sai ka yi sannan ka ji tsoron Allah cikin iyalanka ka musu yadda Allah ya ce a musu kar ka cuce su kar ka zalunce su a cikin addininka ka ji tsoron Allah ka zo da shi saboda Allah ka zo da shi saboda Allah ka yi komai dan Allah za ka yi ba dan mutane ba ba dan a yabe ka ba ba dan a ce ka iya ba dan Allah za ka yi kar ka mai da ibadunka su koma babu Allah a ciki sai mutane shi Allah ba ya son shirka a cikin komai in kai shirka wa Allah a cikin ibada da kake aikatawa to Allah zai barka da bayin da ka hada Allah da su sai Allah barka da su to saboda haka a cikin addinin naka a cikin ibada ka ba sai ka ji tsoron Allah sai ka kiyaye Allah ciki kar ka zo ka ce kana sallah kana azumi kana bada zakka kana taimako amma duk kana yi ne saboda mutane su yabe ka in haka ne to aikin ya bace aikin ya lalace duka kai kama ma lalace ki saboda ba dan Allah kai ba dan jama'a kai dan a yabe ka kai dan a ce ka iya kai shikenan ya lalace to in kauce wannan wajen ba ya zama ma misali ba ka ganin jama'a a cikin ayyukanka ba ka ganin su to za ka dawo ka yaƙi zuciyarka a nan din ba ka yaƙi jama'a dama ba da su kake ba dan Allah kake to shin zuciyarka tana da wani hanzi a cikin wannan aikin da kake tana da wani rabo a cikin aikin da kake aikatawa ka gabatar da ayyukan ibada ka yi qiyamul layli tsakiyar dare ka tashi ka yi nabilbili sai da ka gama sai ka ce kai yanzu du'a layin mun na gowan da ya lafiya ko bayan ni ka ga shi kenan ya rushe ka rusa aikin kana fita jami'in sallah kullu asuba baya wuce ka sai zuciya tana ga maka ka gama da jawaba ka dawo kai da zuciyar kai hab wani kai kuwa haba jami'a wurin ka akwai wanda kai ga jami'i ne shikenan ka rusa aiki kaga wannan ba da mutane kake ba da zuciyar ka ne tukunna to saboda haka nan ma tsoron Allah ne zai saka zuciya tana cewa kai ka ji dadi kai ka ji babu ya kai kai ka ji ka bi kowa kai kuma kana ji a ni kan ban kai ba kana ƙara mai da kanka ƙasa a cikin zuciyarka kuma zahirin ka yana gwada abin da kake ba amma in batinin ya riga ya karbi cewar girman kai ya zauna ganin ka iya ya zauna ganin kanka ya zauna a ciki to zahirin ma sai yana fara haka kaga tsoron Allah ya fita ke sannan hadisi ya ci gaba da gaya mana cewa ai fazillah tajirhu tujahaka ka ji tsoron Allah zaka samu Allah a gaban ka wato ma'ana Allah zai yi ihada da kai zai kewaye ka zai kiyaye ka zai taimake ka a cikin komai da kake yi saboda tsoron Allah da kake da shi a ciki sannan idza sa'alta fas'alillah idan zaka tambaya zaka nemi abu to ka nema wajen Allah a wajen Allah zaka nema was'alullaha min fadlihi Allah yace ku roke ni daga falala Allah zaka nema wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a Allah yace idan bayi na suka tambaye ka akai ina to ka ga musu ni ina kusa da su ujibu da'watad da'i idza da'a ina amsa mai kira idan ya kira ni wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah yace ku roke ni zan amsa muku saboda haka idan zaka yi roko ana so ka roki Allah ka roki Allah to anan wajen abinda ake nufi ka roki Allah nan yana ana gaya maka cewa kasancewar ba mai baka ba mai hana ka sai Allah tabaraka ta'ala amma Allah ya saka abu a hannun wani ne ba Allah ne zai zo baka abun da rar kai da shi ya miƙa maka ba a hannun wani abu zai fito to kar ka sa a ranka cewar wani nan shi ne a Allah zaka roka in Allah ya sa wani ya zo baka sai ka ce alhamdulillah ka gode wa Allah buƙatar ka ta biya ka san cewar wani bai isa ya baka ba wani bai isa ya hana ka ba saboda haka idan zaka roka ka roki Allah idan zaka roka ka roki Allah amma anan kar hankalinka ya baka wani wahamu wani rudu da ya shiga zuciyar wasu idan aka ce wai zaka roka ka roki Allah shi duk rayuwarsa da zai yi zai roki mutane idan wani abu ya same shi na rayuwa zai je wani da Allah ya taimake ni wani da Allah kaza ga lamari na kaza kaza amma lamarin lahiran sa ne shi bai dinda za a roki wani ba a shahin lahira bai dinda za a roki wani ba shi anan kam amma shahin duniya ya yarda da cewa zaka roki wani duk da ka sa a ranka cewa Allah ne zai baka ya yarda ka roki wani amma sha'anin lahira bai da roƙon kowa ba sai Allah anan sai ya dauko hadisin nan ya ce maka idza sa'alta fas'alillah idan zaka tambaya ka tambayi Allah ya zaka je ka kama wani ka ce ya maka addu'a kana da bukata kai baka yi addu'a bane da ba za ka yi ba sai ga maka haka kuma da wasu ba komai ba wani wanda zaka roƙa ba wani wanda sai hana ka ko wanda sai baka sai Allah ya yi maka haka ne haka ake so zuciyarka ta rasa haka ake so ya zauna a cikin zuciyarka amma akwai bayin Allah akwai bayin Allah wanda zaka je ka roke su su roka maka Allah saboda sun fi ka kusa da shi sun fi ka kusa da shi sun fi ka kusa da shi kasancewar su ba su isa su baka ba ba su isa su hana ka ba Allah ne mai bayarwa kuma shi ne mai hana ba amma bakin su nan sun fi ka kusa da Allah an fi jin sautin su akan naka Isa al-Qur'ani yace mana ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya kun da kai imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah ku nemi tsani zuwa ga Allah yanzu gashi na an ce maka idza sa'alta fas'alillah haka ne
wa iza sta'anta fasta'in billah, inda ka nemi taimako ba ka nemi taimakon Allah. Amma ba wannan shi yake kore ka nemi taimako a wajen mutane ba, a ka gane mutane dai ba su so haka ba, ba su isa su hana ka ba, amma zaka nemi taimako a wajen su, zaka roke su, roƙon Allah zaka yi, amma zaka hada da su. In ka karanta Fatiha ai kana ji kullum, zaka ce me, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ko kai muke bautawa, kai muke neman taimakonka, amma sai ka dawo ka ce ihdinas siratal mustaqim, ka shirye da mu hanya mu daidaiciya, ka ƙara ka ce siratal ladzina an'amta alaihim, hanyar waɗanda ka musu ni'ima. Kaga su waɗannan layin da kake so ka bige, layin waɗannan wanda Allah ya musu ni'ima. To saboda haka ana so zuciyarka ta riya maka cewa ba mai baka sai Allah, ba mai hana ka sai Allah, ba mai taimakon ka sai Allah, ba wanda ya taimake ka sai Allah ne ya taimake ka. Amma wannan ba yana kore cewar za ka roƙi bayin Allah su roƙa maka Allah ba, kafin ba su da hantsin komai, ba su da rabon komai, ba su isa su baka ba, ba su isa su hana ka ba, amma za ka roƙe su roƙa maka Allah don su bi ka kusa da Allah. Su bi ka kusa da Allah. To wannan shi ne. Sannan ya ce mana wa alam ka sani annal ummata, lalle wannan al'ummar da kake gani mutane gaba daya, duk da wannan kalma lafazi ne wanda yana da ishtiraki, in an ce al'umma din ana nufin addini a wani waje, ba al'umma ake nufi ba. Inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muhtadun, kaga nan ba mun samu iyayenmu akan al'umma ba ne, mun samu iyayenmu akan addini ne. Sannan ya ce wadda kara ba da ummatin, da Annabi Yusuf wanda ya fitan nan ya je shi akan zai, ya ce in ka koma wajen sarki ka masa magana na sai manta, sai da aka ɗauki lokaci, wanda yana nufin zamani ne. Wadda kara ba da ummatin ana wadda bikin mutawi ne fa asilu, bayan an ɗauki wani lokaci sai ya ce ai ko ina da wani wanda yake fassara mafarki ku aike ni, bayan wani zamani. Kaga umma wannan wajen yana nufin zamani ne, ta saboda haka da irin yanayin yadda ya zo ne, amma a nan wajen yana nufin halittu ake nufi, sauran halittu. To ka sani da mutane za su haɗu don su amfanar da kai da wani abu, ba za su amfanar da kai da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka. A dage yau dai yau wani dole wani sai ya samu amfani iri kaza, sai abu kaza ya same shi. Idan Allah bai rubuta za ka samu ba, duniyar da za ka samu ba. Iya ba za ka, ba za ka samu ba, ko ya za a yi ba za ka samu wannan amfani. A ce mahaifinka ne ko wani dan uwanka ne shi ne mai abu, shi ne mai bayarwa, amma Allah ya sa baka ciki ba zai baka ba, za a ga ku gawa ba zai baka ba, saboda Allah ya rubuta ba banda kai a ciki. Sannan za su haɗu su cutar da kai da wani abu, ba za su cutar da kai da komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka, ba za su yi maka komai ba sai abin da Allah ya rubuta maka. Malamai suna cewa wannan abun guda biyu abin da suke samu mutum shi ne manta Allah. Idan ka manta da Allah ne mai bayarwa mai hanawa, idan wani ya hana ka sai ya hagu, idan wani ya maka wani abu sai ya faru, ka sa a ranka cewa sai wane ne zai baka ba Allah ba. To saboda haka kullum kai tauhidinka ya ƙare akan wane kawai. Sannan in cuta ne ka sa a ranka cewa wane ne zai cuce ka kawai, ba Allah ba ne zai kawo cuta. Ko bayan Allah ya ce zai jarrabe ka ta ko ina, jarrabawa kala kala zai jarrabe ka. To saboda haka idan amfani ya zo ka gode wa mutumin da ya maka dalili amfani ya iso gare ka, shine wasa'il ɗinka, tunda dole akwai wasila, shine wasa'il ɗinka da yasa abun ya same ka na amfani. Ka gode masa, ka gode wa Allah, man la yashkuru nasa la yashkuru Allah, wanda ba gode wa mutane ba zai gode wa Allah. Sannan in abu ya same ka na cuta, nan ma kayi hakuri ka tabbatar daga Allah ne, kar ka dora wani. Saboda haka shi dan adam ana so ya cire wannan halin, la yasamu al-insanu min du'a al-khayr wa in massahu sharru fa ya'usun qanut, shi dan adam ba ya dai mai tsammani daga alheri kullum, kullum dai shi alheri ya same shi, kullum dai ya samu yadda yake so, wa in massahu sharru fa ya'usun qanut,
idan sharri ya same shi kuma to nan kan zai daime tsammani zai cire rayi ya manta cewa da alheri ya same shi wala in zakanahu na'ama ba'da ra'a musallu la yaqulanna hadha li wa ma zunnu sa'ata ta'iba wala in rajitu ila rabbi innali indahu al-husna فالنبي أن الذين كونوا معامل والذي قلناهم من أذاب الفليس وإذا أمن على الإنسان أعراض وأنا أبي جانبه وإذا مصه الشر فضود وأنا عريض ألا يتشي شيدا أدم إذن يسا مدائي يدي يكسو بجا بجا تقوينا أبو يزو مصي يدي يكسو سيتشي أدام أيوانا نيدا بابونا دي تتنجيني تيدا نيتي شيسا دوكي أنا تحرو تتعرو كذا 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 sai ce hada ne ba mun musu aka kai ba ce kai tashin kiyaman nan ma da duma gara ake kai ba ta yin kiyaman da za a yi kuma yana cewa in yi kowa wajen Allah zai samu yadda yake so idan Allah ya bashi ni'imomi sai ya manta Allah yana daga kai yana ganin shi wani ne yana ga ya samu abin da yake nema idan sharri ya zo same shi kuma shikenan sai ya dawo cikin wani hali kuma ya fa ya nemi hanyar da zai kaburce ma saboda sharri da ya same shi to saboda haka ana so ka gane da alheri da sharri duk wanda ya same ka daga Allah ne tabaraka ta'ala Allah zai jarrabe ka ya kawo maka alkhairi saboda ya ga ya zaka yi a ciki Allah zai jarrabe ka ya kawo maka sharrin ma saboda ya ga ya zaka yi asiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu mutane suna zamani za su ce sun yi imani ne babu jarrabawa sai an jarraba su an gani لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عظم الأمور الله يجزي جربهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سوى لك جربا ولتكوننا سي الله يجربهم تكوننا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كاغني دي جربوا شي سي الله يجربك saboda haka Allah zai kawo ka jarrabawa na alkhairi in Allah baka alkhairi ma jarrabawa ne in Allah ya turo maka sharri ma jarrabawa ne ka sani duk abin da ya same ka daga Allah ne ba wanda ya sai maka komai sai Allah ba wanda ya sai hana ka ba wanda ya sai baka Allah ne zai iya baka Allah ne zai iya hana ka in ka ga baka samu ba to Allah ya riga ya rubuta daman tun azal babu kai a ciki saboda ka ba yadda za ka samu in ka ga samu kuma to Allah ya riga ya rubuta da mun kana ran a ciki rufiyatul aqlam wa jafati suhu hadisin yace mana ar daga alqalma sannan ta kadun da aka rubutu masu bushi malamai suka ce mana rayuwar nan da ake yi fa kawai drama ne kawai ke kamar a samu ka film ne ka kalla shi ne rayuwar da ake an gama komai an gama an yi shi duka komai ana cikin lokacin sa ne kawai lokacin da yana zuwa kawai sai a sa maka kawai sai kai lokacin amma kawai yana zuwa sai kai to saboda haka ka dage ka yi ayyukan alkhairi ya zama kai drama ka da za a saka ya zama aikin alheri ne biyawa ciki har ma sabani sallallahu alaihi wasallam suka ce to limal amal dan me za a aiki tun da riga an gama kai ba sai an yi aiki ba kowa sai ya zauna kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i'malu kullum yasur li ma kulli kalku ku yi aiki aikin nan da za ku yi kowa an yassare masa abin da aka halice shi domin sa ne to saboda kika kana in ka kana aiki kirki to dama Allah ya riga ya rubuta maka sa'ada ne a rayuwarka ta duniya da ta lahira in ka kana aikin banza to Allah ya rubuta maka shakawa ne a duniya a rayuwarka ta duniya da lahira Allah yake abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abin da kuka kuskure Allah ya gafarta mana lokacin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين